الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗan uwa musulmi muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya hada mu da ku a nan masallacin ATBU a nan Bauchi bayan wurin 12 ga watan Ramadan shekara ta 1444 bayan hijira wanda ya dace da wurin 4 ga watan 4 shekara ta 2023 miladiya domin ci gaba da karatun alqur'ani da tafsirin sa wanda muke sa ran da yardar Allah yanzu tafiya ta yi tafiya saura mana mako guda rana ita yau da yardar Allah za mu rufe kamar da na ga muku dama za mu yi na kwana 19 da yardar Allah kuma rana ta 20 zuwa da 1 sai kuma ku fara bin mu alayi kamar yadda da waɗansu suke bin mu alayi za mu karisa sauran abin da ya rage da yardar Allah a birane guda 2 ko 3 a kasar Germany da yardar Allah kafin mu fara ina marabtar wasu baki da na tsin kayo ɗan uwa da dama kowace shekara sukan ziyarce mu da karamar hukumar Toro karkashin jagorancin Imam Sa'id da mataimakansa cikin malamai da matasa da ƴan agaji Allah ya saka musu da alkhairi da kuma dukkan waɗanda suka zo daga nesa da kusa Allah ya ba mu albarkar alqur'ani kamar yadda kuma nake isar da sako na jajantawa da alhini ga wani bawan Allah cikin masoyanmu wanda yake bin karatutukan nan a koyaushe Alhaji Bashir Gusau wanda yau din ne ya turo mun cewa ya gamu da tsautsayi na gobara wanda gidansa ya kone gaba daya wannan bawan Allah muna masa kikkiawan zato akan nagarta da alkhairi da kuma neman sani akan addini da kokarin aiki da shi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mayar masa da asarar da yayi ya zama asara ce da za ta jawo alheri da yawa daga cikin asara takan jawo babban alheri daga baya Allah ya sa ya zama wannan asara ta sa jarabawa ce da zai iya cin wannan jarabawa kuma Allah ya mayar masa da gurbinta da gurbin alkhairi jiya mun ci gaba da karatu a aya ta 114 yau ma da yardar Allah ita za mu dora sannan idan lokaci ya bada dama mu wuce gabanta Allah ya mana muwafaka mai Allah ya ci
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم باب وندي في زالنشي سمد وندي يهنا مثلا تن الله أكن كر أأمبشي سنن ألن أتشكنسو kuma yayi kokari ya himmatu akan rusa masallatan ulaika irin waɗannan mutane ma kana lahum an yadkhuluha bai dace ba ma su shiga cikin masallatan illa khaifin sai dai a matsayin masu tsoro lahum fid dunya khizi suna da sakamakon wulakanci da tozarci a nan duniya walahum fil akhirati azabun azim alahira kuma azaba mai girma tasu ce mun yi tafsirin wannan aya a jiya abinda ayar ke dauke da shi na sako shine girman laifi na duk wanda ya kange ya tare ya kuma hana mutane isa zuwa ga dakin Allah domin a bauta wa Allah a ciki dakin Allah ya hada da Al-Masjidul Haram ya hada da sauran dukkan masallatai da suke kasa da shi wajen daraja masallatai guda uku mafiya daraja a musulunci babu girman laifi kamar mutumin da yayi kokari ko a da ko a yanzu ko a gobe wajen hana mutane su bauta wa Allah a ciki Al-Masjidul Haram masallacin Allah mai alfarma na dakin Ka'aba Al-Masjidun Nabawi masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dake Madina da kuma Al-Masjidul Aqsa masallacin nan wanda yake Baitul Maqdis dake kasar Palestine waɗannan masallatai guda uku sune masallatai mafiya daraja shi yasa waɗansu malaman tafsiri suke gani ayar tana magana akan wanda ya hana yin bautar Allah a cikin su ne ko kuma wasa'a fi kharabiha wanda yake kokarin rusa daya daga cikin su rusa wannan kuma ko dai al-kharabu al-ma'nawi rusawa a ma'ana ba rusawa a zahiri ba ta hanyar abinda yasa aka gina masallacin ba a samu damar yin sa ba an hana sallah an hana ambaton Allah an hana karatu an hana wa'azi an hana shiga domin a samu nutsuwa da kusanci zuwa ga Allah wannan shine al-kharabul ma'nawi ko kuma al-kharabul hissi a rusa masallacin gaba daya a ruguza shi ma'ana ta farkon nan ita ce wanda jiya muka yi bayani al-kharabul ma'nawi wanda suka jagoranci yin wannan sune Quraishawan Makka waɗanda suka hana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama isa zuwa masallacin nan mai alfarma shekara ta 6 bayan hijira lokacin da ya nufaci hakan bayan yayi mafarki ya ga Allah ya nuna masa cewa ya shiga masallaci mai alfarma ya debo sahabbansa sun yi tattaki har sun kusa da shiga Makka suka tsare su a wani wuri da ake ce Al-Hudaybiya suka hana su isa dole suka kwance ihramin su suka aske kawunan su suka yanka abubuwan su suka juya suka hakura ba a yi wannan umarar ba wannan juyawa da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi shine abinda Allah ke cewa anan wane ne yafi tsananin zalunci waye yafi tsananin cuta waye yafi tsananin mugun aiki sama da mutumin da dakin Allah ya hana a shiga mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fi hasmuhu annabi sallallahu alaihi wasallama da mutanansa ba komai za su yi a masallacin nan ba ba dauke masallacin za su yi su tafi su bari ba su tafi da shi ba a'a sallah da ibada da kusanci zuwa ga Allah za su nema su daukaka ambaton sunan Allah sannan su bar masallacin a wurin a hannun su waɗannan abokan gaban amma suka hana su ba za su shiga ba an fahimta kuma suka yi kokari akan a rusa masallacin a daina yin wa masallacin manufar da yasa aka gina shi a daina tsarkake Allah domin manufar gina masallaci shine fi buyutin adina Allahu an turfa wa yuzkara fi hasmuhu sunan Allah kade za a rinka ambata amma su suna ambaton sunan Allata da Al-Uzza da Manata asalisata al-ukhra suka gina gumaka suka gewaye su da dakin Ka'aba suka sa waɗansu a cikin dakin Ka'aban suka sa su a kekewaye a cikin masallacin dakin Allah mai alfarma kaga wannan ai sa'u fi kharabiha sun rusa masallacin saboda masallaci ba ginin bane kawai daukaka sunan Allah shine amfanin masallacin da suka hana wannan shine ma'anan wasa'a fi kharabiha to shi yasa Allah madaukakin sarki yace irin waɗannan abin da ya dace da su shine Allah ya kaskantar da su yasa Allah yasa su zama sun zama makaskantar da ba ma za su iya shiga masallacin ba sai dai a halin tsoro ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin ko dai zama khabar ne ma'anahul khabar ko kuma zama khabar ne ma'anahul balab khabar ma'anahul khabar kamar Allah yana alkawari ne cewa zai cika muku manufa zai cika muku burin ku waɗannan da suka hana ku shigan nan wata rana ku za ku hana su shiga ba su isa su shiga ba sai dai a matsayin matsorata makaskanta shine ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin bai dace da su ba don haka za ku ga lokacin da haka zai tabbata ba za su iya zuwa kusa da wannan masallacin ba sai dai a matsayin makaskanta matsorata ko su labe su shigo ba ku sani ba ko kuma su zo amma kamo su kuka yi an yi haka ko ba a yi haka ba kaga ya zama daukakar da Allah ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbata kenan shi yasa Allah ce laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq Allah ya cika wa annabi sallallahu alaihi wasallama wancan mafarkin na gaskiya latadkhulunna al-masjid al-harama insha Allah za ku shiga masallaci mai alfarma da yardar Allah amini ku ne masu nutsuwa da aminci da zaman lafiya amma su kuma sai dai su shiga khaifin sai dai a cikin tsoro kuma haka aka yi Allah ya damka amanar masallacin nan a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan su suka zama makaskanta sai aka zo lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya aikin hajji tsora shekara daya ya bar duniya sai da Allah ya cika masa wannan buri ya zama shi da kansa yace ayi shela la ya ujanna bil la ya ujanna ba'da hadha al'am mushrik ba wanda ya isa ya sake yin aikin hajji daga yanzu in dai mushriki ne sai musulmi suna ji suna gani manzon Allah ya hajji ya koma ko mutum daya daga cikin su bai shiga ba ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga masallaci ya zauna ya bauta wa Allah a cikin nutsuwa ya gama ibadarsa ya koma suna ji suna gani wannan abin da suka yi a baya shi yasa Allah ya saka musu da haka shi yasa Allah ya ce lahum khizyun fid dunya suna da kaskanci a nan duniya da wulakanci da tozarci walahum fil akhirati azabun azim alahira kuma za a yi musu azaba mai girma me yasa shine saboda Allah ya faɗa a waɗansu surorin abin da yasa Allah ya musu haka kuma Allah madaukakin sarki ya maida su makaskanta wama lahum alla yu'adhibahumullah وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون سورة الأنفال الله يقول ميسا الله بزي موسو عذابا يولا كان تاسوبا الحالي سوسو كرنك حنا متاني داسو زو مسلاتين وما كانوا أولياءه مسلاتين أيبا ناسوباني إن أولياؤه إلا المتقون أي ما سوسو رون الله نغس ياسوني ما سو مسلاتين سوكو سوكا إكاكا جدا سوكا حنا متاني شغا مسلاتين شيسا الله يسا aka wulakanta su kuma ga masallacin suna gani amma ba su isa su shiga ba shi yasa Allah madaukakin sarki yace wato ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallah shahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fin narihim khalidun inma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'ata ulaika an yakunu minal muhtadin Allah ya ce mushrikai bai dace a sake ba su dama su wace wai za su shigo su raya masallaci ba shahidina ala anfusihim bil kufr suna shaida cewa su kafirai ne kuma ku ba su dama su shigo a ulaika habitat a'maluhum wa fi narihim khalidun wadana yan wuta ne domin aikin su ya baci inma ya'muru masajidallah wadanda suke da daman su raya masallacin Allah daga yanzu sune man amana billahi wal yawmil akhir sai masu imani sannan Allah ya sake faɗa a ƙarshe wannan suratu tauba kenan suratu al-fatah Allah ya ce humul ladina kafaru wa saddukum anil masjid al-harami wal hadiya ma'kufan an yabluga mahilla sune waɗanda suka tsare ku basu ba ku dama kun shiga al-masjid al-haram ba suka tsare muku al-hadi suka tsare muku hadayar da kuka kawo na dabbobi da za ku iso da su ma'kufan aka bar su a tsare basu samu damar isa ba an yabluga mahilla basu isa inda za a yanka su ba walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatun lam ta'lamuhum an taqa'uhum فتصيبكم منهم معرة بغير علم لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما Allah ce inda ba don akwai dan su yan tsirarun muminai ba da ku ba kuma san su ba muminai ne Allah ya san da su sun cakudu da waɗannan kafiran suna nan a Makka da ba don waɗannan suna cikin su ba law tazayyalu da sun dan matsa aka bar zallan kafiran la'adzabna alladhina kafaru minhum adaban alima Allah ce da mun ba ku dama ku lallasa su ku gallaza musu amma sai Allah ya ce ku bar su saboda akwai dan su yan muminai kadan waɗanda sun rike imanin su amma sun boye lam ta'lamuhum ba kuma san su ba to wannan shi yake nuna cika alkawarin da Allah ya lahum fi dunya khizi wannan mulakanci ne ko ba mulakanci ba walahum fil akhirati azabun azim ga kuma azaba a lahira Allah ya tsare mu to wannan shine karshen labarin mushrikai yanda ya kare akan idan su ake magana anan wato waɗanda suka hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shiga masallaci mai alfarma suka hana shi ibada don haka ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin ko dai khaifin anan hal ne wato ma'anan su illa khaifin lillahi wa hum muslimun ko dai su musulunta su samu daman da za su shiga ko kuma illa khaifin fi hali kufrihim sagirina azilla sai zama azilla sai dai su zama suna cikin kaskanci shine ma'anan khaifin suna tsoron kuku ko dai su ji tsoron Allah su musulunta sai su iya shiga cikin daukaka ko kuma su ki jin tsoron Allah to ku za su ji tsoron ku su kaskanta kuma ba za su iya shiga ba an fahimta to sai fassara ta biyu ita ce fassarar da ke cewa ba ana magana akan mushrikan Makka bane gaba ɗaya ana magana ne akan wasu daga cikin ahlul kitab musamman waɗansu nasara waɗanda suka hada baki da majusawa suka kawo hari aka rusa masallacin Al-Masjidul Aqsa alladhi barakna haula Al-Masjidul Aqsa masallaci ne mai alfarma ɗaya daga cikin masallatai guda uku mafiya daraja a musulunci idan ka ji an ce masallaci mai girma a musulunci to ba kamar guda ukun nan masallacin Allah mai alfarma na ɗakin Ka'aba shi yafi kowanne daraja sallah guda daya a cikin sa yafi sallah a wannan masallaci da muke ciki tare da ku da daraja 100,000 inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga shi sai Al-Masjidun Nabawi masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya azhar tashin ginin sa da kansa kuma da kansa ake debo kasa a kawo tubali a kawo dutse a sa aka tona foundation da hannunsa shi ya kora ginin aka gina wannan masallacin shi yasa ake ce masallacin sa sallallahu alaihi wasallam shi kuma wannan masallacin shine na biyu a daraja annabi sallallahu alaihi wasallam yace salatun fi masjidi hadha afdalu min alf salatin fi ma siwahu illa al masjid al haram sallah daya a wannan masallacin nawa ko nafila ko barilla ta fi falala sama da kai sallah 1,000 a wani masallacin daban in dai ba masallacin Allah mai alfarma kai sallah ba to daga shi kuma sai Al-Masjidul Aqsa shi kuma yana Falastinu rabi da rabi power ta a hannun Yahudawa mafi yawan power sa a hannun musulmi a bangaren cikin masallacin in ka shiga za ka yi sallah musulmi ne suke sallah amma a hukumance kun san yanda Isra'ila take da power a yanzu akan Falastinu ba ma za ka iya samun dama ka je ba sai da sa hannunta ka samu damar zuwa can to wannan masallaci shi kuma kai sallah daya a ciki yafi kai sallah a wannan masallaci da muke ciki da babban masallacin garin ku sau daraja 500 inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine da masallacin Allah mai alfarma waɗansu suka ce wannan ayar da muka karanta a kansa yake magana waɗansu suka ce yana magana ne akan masallacin Al-Masjidul Aqsa wanda shi kuma rusa shi aka yi isiyan ba ma'anawiyan ba a zahiri aka ruguza shi to shine Allah ke magana akan waɗanda suka ruguza shi wannan ra'ayi ya hada da ra'ayin Ibn Jarir At-Tabari Imamul Mufassirin kamar da aka ruwaito daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare yarda a gare shi kamar yadda kuma waɗansu da yawa daga cikin malaman tafsiri suka rajaha wannan. Shi Ibn Jarir ne Tabari ya ruwaito da isnadin sa zuwa Sa'id ibn Jubair daga Abdullahi dan Abbas, kamar yadda kuma al-Imam Ibn Abi Hatim shi ma ruwaito a cikin tafsirin sa, kamar yadda kuma al-Imam al-Hakim an-Naisaburi ya ruwaito a cikin al-Mustadrak, kuma ya ce hadisi ne tahihi, Imam al-Dhahabi ma ya wafaka shi akan haka, cewa bayan lokacin da Annabi Isa dan Maryama alaihi salam suna tare da dan uwansa Annabi Yahya, waɗanda suke ƴan uwan ƴaƴan ƴan uwa ne, ƴan uwantaka tsakanin Annabi Zakariya wanda shine yareni nana Maryamu alaihi salam, wa kafala Zakariya ɗansa kuma Annabi Yahya, wa wahabna lahu Yahya, to wannan dan nasa sai suka tashi tare da wato sai suka tashi wato tare da nana Maryam. Nana Maryam kuma saboda ita bayan ta tashi ne Annabi Zakariya mata aka daga baya Allah ya zo ya bashi da ya haife Annabi Yahya, ita kuma sai ta haife Annabi Isa, sai suka tashi tare da Yahya din, sai suka zama ƴaƴan ƴan uwa. Kuna fahimta? To Annabi Isa shine babba a annabta, tunda shi yana cikin ulul azm. Shi ma kuma Annabi Zakariya annabi ne, to Annabi Yahya ma sai ya zama annabi, amma bai kai darajar Annabi Isa dan Maryam ba. Sai Annabi Isa dan Maryam ya aika shi tare da waɗansu daga cikin almajiransa, ku je wa'azi a wuri kaza. Ana fahimta? Sai aika shi su je wa'azi a wurin wani sarki a wani gari. Da suka je wa'azin nan, shi kuma wannan sarkin sai ya zamana yana da wata ƴar uwarsa wanda yake so. Annabi Yahya kuma sai ya je yana wa'azi akan cewa an masa tambaya, sai ce bai halatta ba mutum ya auri ɗiyar ƴar uwarsa. Shi kuma sarkin yana matukar son ƴar uwarsa, yana so ya aure ta zama budurwa, har ta kai matsayin da duk abin da ta ce ai mata zai mata. Sai uwarta sai ta ga za su samu arziki, Annabi Yahya yana so ya hana musu samun wannan arziki, sarki zai aure ƴarta, ita kuma ƴar uwarsa ce. Sai ta ce da ita, kin san sarki duk abin da kika ce yayi zai miki? Ta ce kwarai. Sai ta ce idan kin je ya tambaye ki me kike so, ki ce a yanka miki Yahya, a yanka shi da wuka. Shikenan sai ta zo, sai ta ce ya tambaye ta me kike so, ta ce ina so ka kama Yahya ka yanka shi. Ya ce a wannan mai wa'azi ne, ki dai tambaye wani abu. Ta ce ni ba abin da nake so sai wannan, in ko ba za a yi mun ba sai in gani. Ya ce a abin bai yi zafi ba, in dai sai an yi haka to za a yanka shi. Sai sa kuwa aka kamo Annabi Yahya, aka riƙe shi, aka sa zarto, aka yanka shi yankan rago. Ya ce ku tare jininsa, saboda annabi ne, idan jininsa ya zuba a ƙasa to ba za a sake ganin albarka ba nan. Aka yanka shi, jinin kuwa sai ya ɗiga kaɗan sai ya zuba a ƙasa da kuskure, suka tafi da sauran. Wannan ɗan jinin da ya ɗigan nan sai rinka tafasa a kan ƙasar, aka rasa yadda za a yi da shi. Daga nan sai aka daina ganin albarka kwata-kwata. To sai bayan rabuwar Annabi Isa da ƙasa da wajejin shekara 70, kawai sai Allah ya tada wani wanda shi kuma yana ma addinin bautar wuta ne, ba majuse ne. Sai ya taso daga Babylon, Babil, da muka karanta labarin Babil, Haru da Maru. Sai ya taso daga ƙasar Babila a Iraki. Shi kuma a lokacin yana da wata imbaratoriya, wata empire wadda ta kusan cika duniya, tana daga cikin a lokacin ba wata super power a duniya kamar tata. Ya yi manya-manyan yaƙe-yaƙe, ya cinye duniya ƙasashe da yawa suna ta ƙarƙashinsa, yana ta cinye ƙasashe. ya zama har ya ci Rome, ya ci Farisa, yanzu sora masa Sham, sai ya dumfari Sham. Shi yana bautar wuta kamar yadda Farisawa suke yi. Mutanen Rome kuma Nasara ne, mabiya addinin Kirista ne, sun bi addinin Annabi Isa da ya bari a lokacin, suna bin Nasaranci. Da ya ce zai kai hari a Sham, sai ce shi yana so ne ya kwace akwai wani gini da Annabi Sulaimanu ya ji cewa an yi wani sarki gawurtacce, ƙasaitacce, wanda ya gina wani temple da wata fada wadda babu irinta a duniya. Sannan ya gina wani burin bauta, shi wannan Almasjidul Aqsa, tunda shi aljanu ke masa aiki, don haka ya gina Almasjidul Aqsa da zallan zinari. Duk aljanu ya sa suka ɗebo zinari da yakutu da zabarjat da shi aka gina masallacin. Sannan ga kuma fadarsa a gefe, shi ake ce Haikal Sulaiman. Sai ce zai je Rusa don ya kwace wurin ya zama ƙarƙashin fadarsa, zai je kwaso zinarin kuma ya dawo da shi, sai ya zama ganima. To su kuma mutanen Rumawa sai suka ce za su taimaka masa. Me yasa? Saboda Yahudawa sun nemi kashe Annabi Isa, sun zagi na Maryamu, kuma yanzu sun kwace Baitul Maqdis yana hannunsu. Sai suka ce bari mu taimaka maka, a je a yi yakin, ko da dai ba mu za mu ci Maryam ba, amma gara a bare kowa ya rasa, Yahudawa su rasa akan a bari a hannunsu, gara ya koma hannun ardan da yake bautar wuta. Sai suka taimaka wa shi wannan, wannan sarki shi ake ce masa Bukhtnasar. Wannan Bukhtnasar shi ne inda za ka gani a Larabci, amma da Turanci ana ce masa Nebuchadnezzar. Wannan Nebuchadnezzar labarinsa ya cika littattafan tarihi akan ɗaya daga cikin mafiya gawurtan mutane da aka yi, wanda suka yi mulki a duniya. To shi kuma sai ɗebo runduna, sai haɗu da Rumawa, sai suka zo Baitul Maqdis suka yi yaƙi, aka zubar da jini irin wanda ba a taɓa yin irinsa ba a tarihin ƙasar Sham. Suka shiga kowane lungu da saƙo, suka kashe na kashewa. Da ya zo aka nuna masa wannan jinin, sai ce waɗannan mutane su ne suka kashe. Aka ce mishi ai wani ne yana wa'azi, suka kashe shi, shi yasa jinin ne yake haka. Sai ce sai na rama wa jinin, sai jinin ya tsaya ya daina tafasa. Zan yi ta zubar da jini, sai jini ya cika garin har wannan jinin ya lullube an daina ganin shi, ya dakata kafin in daina. Suka ce sai da ya kashe mutum 70,000, ana yanka su ana zuba jininsu a wurin. To wannan abin da ya faru shi ne abin da Allah ya ba mu labari a kan Yahudawa da alkawarin da Allah ya yi a kansu a kan laifuffukan da suka yi ta yi wanda muka karanta a Suratul Baqara. To sai Allah ya ce zan gallaza muku, idan ranar da na tashi kama ku ta zo za ku sha mamaki. Na muku alkawarin zan wahal da ku sau biyu, wahala ta farko za ku ganta tabbas, wahala ta biyu za ta zo ba makawa. Don haka wannan ita ce wahala ta farkon wadda aka turo Bukhtnasar ya zo ya musu, ya kakkashe su, ya kuma kwace masallacin, ya kuma rusa shi. To shine Allah ke bada labari akan rusa masallacin, wata'a fi kharabiha. Ina fata an fahimta cikakke wannan labari, yana cikin Al-Qur'ani a farko-farkon suratu Al-Isra.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadayna ila bani Isra'ila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratayn. La tufsidunna fil ardi marratayn wa la ta'lunna 'uluwan كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. فجاسوا خلال الديار وكانوا عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة
بارك الله فيك. A cikin waɗannan ayoyi da kuka ji, idan muka dan faɗi fassarar su a takaice kwatsitsinci takaitaccen duk wannan tarihin da muka faɗa. Allah ce wa qadaina ila bani isra'ila fil kitab, muka yanke hukunci akan muka zartar akan banu isra'ila tun a cikin at-taura, muka zartar musu cewa qaddara Allah kauniya ta shau kanku, la tufsiduna fil ardi marratayn, za ku yi barna a bayan ƙasa sau biyu, wala ta'alunna 'uluwan kabira, kuma za ku samu daukaka a bayan ƙasa har sau biyu. Za ku yi barna, za ku samu dama, amma za ku rusa damar ku, za ku yi ta barna. Fa idza ja'a wa'du ulahuma, idan lokacin barnar ku na farko ya zo, kuka ci naku barnar kuka gama, ba'athna 'alaykum ibadan lana, za mu tayar da waɗansu bayi namu, uli ba'sin shadidin, masu tsananin ƙarfi wanda suka fi ƙarfinku. Fajasu khilal ad-diyar, za su ratsa cikin kowane lungu da kowane saƙo, su shiga cikin gidaje, su shiga su yi kisa. Wa kana wa'dan maf'ula, wannan tabbas sai an yi haka, alƙawari ne. Thumma radadna lakumul karrata 'alaihim, sannan ku kuma sai muka sake ba ku dama akan su, ku sake cin nasara kuma akan su. Wa amdadnakum bi amwalin wa banin, za mu kuma ƙara faɗaɗa muku, mu buɗa muku, mu yalwata muku, ku samu ƴaƴa, ku samu arziki. Wa ja'alnakum aktsara nafira, kuma za mu sa ku fi ku ne waɗanda kuka fi yawan jama'a da yawan dukiya. In ahsantum ahsantum li anfusikum, idan kuka kyautata don kanku kuka kyautata. Wa in asa'tum falaha, in kuka yi mai muni kuma ma a kanku kuka yi. Fa idza ja'a wa'dul akhirati, idan lokacin alkawarin na biyun ya zo ya hau kanku da ƙaddaran nan. Liyasu'u wujuhakum, a wannan lokacin kan za su bakanta muku rai, za su munana muku fuska. Waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marra, za su sake shiga wannan masallacin irin yadda suka shiga a wancan lokacin. Waliyutabbiru ma alau tatbira, kuma za su ruguza dukkan abinda suka hau kansa, ruguzawa gaba daya, sai sun rusa masallacin gaba daya. Asa rabbukum an yarhamakum wa in udtum udna wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira. To malamai da yawa suka ce wannan kissa da aka faɗa dangane da Bukht Nassar, waɗannan ayoyin suna magana a kan su ne da abin da ya yi. To amma abin da ya yi ba wai daidai ba ne, shi yasa Allah ya ce rusa masallaci da ya je ya yi, kuma nan kan fa babu laifin da ya fi wannan rusa masallacin. Sannan su kuma Nasara da suka taimaka masa a kan yaƙi, ba wai don a yaƙi mutane kaɗai ba, har da aka rusa masallaci, to wannan kan babu laifin da ya fi wannan. Shi ne wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. An fahimta wannan kisa da kuka ji ta gaba ɗaya, waɗansu malamai suka ce bata inganta ba, suka ce an samo ta ne daga Isra'ilawa ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, saboda labari ne da yake da bukatar ɗanɗano na wahayi. Suka ce amma labarai ne wanda aka samu daga wurin ahbar na Yahudawa. Shi kuma Abdullahi ibn Abbas, bayan ilimin da ya samu na addinin Musulunci da ya kwankwada a wurin Annabi sallallahu alaihi wasallama, na Alƙur'ani da hadisi da tafsiri da ilimin fiqhu, to da yake Allah ya bashi tsawon kwana, ya zo ya haɗu da Ka'bul Ahbar. Shi kuma ƙwararren malami ne a cikin Yahudawa, sai zo ya musulunta. Sai Abdullahi ibn Abbas sai suna zama da shi, suna tattauna menene ka sani ne a at-taura, ni kuma me nasu ne alqur'ana mu yi musayan sani to sai yana cin karin bayani irin waɗannan labaran sai suka ce daga wurin sa Abdullahi dan Abbas ya samu amma labarai ne irin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama akan su yace idza haddathatkum banu isra'ila fala tusaddiquhum wala tukadzibuhum duk labarin da kuka ji daga banu isra'ila ku bar shi a wurin kar ku ce ƙarya ne kuma kar ku ce gaskiya ne Allahu a'lamu saboda suna iya ƙarya suna iya gaskiya kar ku ƙarya ta ƙarya kar ku ƙarya ta gaskiyar kar kuma ku gaskata ta ƙaryar don haka ku bar shi kawai me yasa kuma to aka ci gaba da ruwaitowa duk da babu tabbas saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa hadithu an bani isra'ila wala haraj na ba ku dama za ku iya kawo hadisi da labarai daga banu isra'ila babu laifi amma abin da ya fito fili kuka gane ƙarya ne kar ku kawo sauran kuma kuna iya faɗa babu laifi to shi yasa malamai ke kawo irin wannan dalilin da yasa waɗansu suke inkari akan ingancinsa shine shi kansa al-imam ibnu jarir ne tabari duk da ya kawo wannan labarin amma a wani wuri kuma yana kawo abin da yake kishiyar haka kamar a cikin kitabun tarihi dinsa sannan waɗansu sun ce asali a asalin tsari na tarihi buktu nassar din nan da ake fada an ce ya zo ya yi yaƙi bayan an kashe annabi Yahya annabi Yahya kuma tare da annabi Isa suka yi zamani shi kuma buktu nassar ya zo ne tun kafin zuwan annabi Isa da shekara 600 da wani abu sai za a yi a ce ya zo kuma bayan an kashe annabi Yahya kuna fahimta sai suka ce akwai nakara a cikin labarin don haka labarin kawai a aje shi a gefe wasu kuma suka ce a suna ne kawai ya dan canza ta yiwu an samu wani ya zo daga baya sai ya yi aiki na fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marra irin wanda buktu nassar yayi shi ma da yazo sai yayi irin wancan don haka shi ma sai aka ce buktu nassar na biyu wancan kuma buktu nassar na daya kuna fahimta waɗansu kuma suka ce duk ma ana magana akan Titus the Roman wani shi ma ga wurtaccen sarki ne daga cikin Rumawa shi kuma ba daga Babylon yazo ba shi daga Rome yazo shi kuma yana jagorantar mabiya addinin Kirista ne suka zo saboda su kwace Masjidul Aqsa daga hannun Yahudawa sai kuma yasa sai rusa masallacin gaba ɗaya ma kowa ma ya rasa ana ganewa shine Titus to wannan sai suka ce shine ake magana a kansa tunda dai duk wannan ya faru kafin zuwan Al-Qur'ani to amma duk Allah yana gaya mana ne cewa wato an dai rusa masallaci mun tabbatar kuma an rusa masallacin nan wani wurin rusawa hissi kamar yadda aka yi wa Al-Masjidul Aqsa masallacin ɗakin Ka'aba an rusa shi amma ba rusawa a zahiri ba ta hanyar hana masu yin ibada su yi ibada a ciki sai aka ce to ko Al-Masjidul Aqsa ko Al-Masjidul Nabawi ko Al-Masjidul Haram duk wanda yayi wani abu a cikin sa na ta'addanci don ya hana mai yin ibada a ciki ya shafi wannan aya ta hau kansa kai ba su kadai ba kowane masallaci ne a duniya idan kai ta'addanci a ciki ko kai wa waɗanda za su yi ibada a ciki yadda ba su samu damar bautar Allah ba ka fada cikin wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah an fahimta to hakika masallatan Allah masu alfarma sun sha ganin farmaki kusan dukkan waɗannan masallatan babu wanda ba a taba kai masa farmaki ba saboda mutane saboda wannan ayar ta zama gaskiya da Allah ya ce ba wanda ya fi zalunci kamar wanda zai yi haka to kuma an yi haka wannan ɗakin Allah mai alfarma ya sha ganin hari kala kala ɗaya daga cikin wanda ya fi kowanne girma a tarihi shine wanda Imam al-Qurtubi ya faɗa na lokacin da ake mutanen da ake ce al-Qaramita bayan ƙarni na uku waɗanda suka zo suka shigo cikin ɗakin Allah mai alfarma ana ɗawafi suka zo da makamai suka rinka saran mutane suna kisa suna suka suka kakkashe mutane suka zubar da jini suka kuma fasa ɗakin Ka'aba suka kwashe abin da za su kwasa waɗannan mutane fashi da makami suka yi a cikin ɗakin Allah mai alfarma na fata an fahimta sannan an sake maimaita irin haka a tsakiyar tarihin musulunci lokacin da ƴan daular Fatimiyya da take kasar Masar suka turo da wadansu ƴan ta'adda daga cikin zaratan ƴan ta'addan ƴan Shi'a saboda haushin cewa ɗakin Allah mai alfarma yana hannun Ahlus Sunna, masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana hannun Ahlus Sunna, masallacin Baitul Maqdis yana hannun Ahlus Sunna. Su kuma sun balle daga musulunci, suka kafa wani addini daban amma ba su da ko daya. Baka sai suka ce bari su je su kai hari wa musulmi. Aka je aka yi mummunan hari a masallaci na Allah mai alfarma, wanda wannan hari ya jawo har suka fasa jikin ɗakin Ka'aba, suka tace Hajarul Aswad da ake zuwa ake sumbantan nan, suka ɗauke suka kai Masar, suka ce za su yi wani ɗakin Ka'aban a can. Ya yi shekaru da yawa a hannunsu kafin daga baya Allah ya sa ta hanyar jihadi aka sake kwato shi ya dawo, aka sake sa shi. Wannan Hajarul Aswad ɗin da kuka gani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daga aljanna aka kawo shi, sun taɓa tace shi. Mala'iku suka ciccibo shi daga aljanna aka zo aka sa shi wannan dutsen. Sannan daga cikin ta'addanci na baya-bayan nan da aka yi na wasa'a fi kharabiha shine abinda aka yi a 1979, shekara ta 1400 daidai, shekara 44 kenan da suka wuce, lokacin da waɗansu matasa ƴan ta'adda masu ƙaryar sunan jihadi suka je suka sha caji a wurin wani, ya ce musu ai shine mahadin nan da Annabi yake faɗa, ya bayyana. Ba kawai lokacin jihadi ya yi, kawai suka ga wani mutum da farin gemu da suka ce kai ne mahadi, ya ce eh ni ne. Kawai suka naɗa shi, aka koma gefe aka ce to a yi jihadi. Suka ɗauki makamai suka je suka yi training a jeji, suka ɗauko bindigogi suka ce za su kama masallacin Allah mai alfarma ya zama shine fadan gwamnatin duniya, daga nan sai a fita jihadin da mahadi zai jagoranta, daga nan sai a yi ƙarshen duniya. Kai ga ce tatsuniya, ana ji ana gani ana ɗauka a TV, kawai sai gashi sun zo da bindigogi suka kakkashe masu gadi, suka ɗauko yadda ake shigowa da gawa a cikin abin nan, suka zo da makamai a ciki suka lullube kamar gawa, sai da aka zo daidai tsakiya a gaban liman, kawai aka cire kawai sai ga bindigogi da bama-bamai, ana ta dawafi kawai ana ta buɗe wuta, sai da aka kashe mutum 129 a cikin ɗakin Allah mai alfarma. Kuma suka yi sanarwa cewa sun kama nan. Aka yi yaƙi sosai a lokacin gwamnatin Saudi Arabia, lokacin Sarki Khalid, Allah ya masa rahama, ya zo ya nemi waɗansu intelligent agency suka zo suka taimaka masa daga ƙasar Faransa da sauransu, ta ya za a yi aje a yi yanda ba a zubar da jinin mutane wanda ba su ji ba su gani ba, sai dai su ƴan ta'addan kaɗai. Bayan sun kukkulle masallaci ba mai fita, in ka kawo musu hari sai dai ka kashe kowa, suka sa kowa ya kwanta. Tama da ikon Allah haka aka zo, sojojin da aka kawo haka suka kakkashe su, kuma ba a kashe ko ɗaya ba daga cikin mutane wanda suke civilians masu bautar Allah, aka kakkashe su, wanda aka kama su aka yanke musu hukuncin kisa. To kaga wannan shine abin da yake nuna cewa da gaske ne da Allah ya ce lallai za a samu wanda zai yi haka wa masallaci. Irin wannan abubuwa na ta'addanci mun saba ji. Masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a 2016, in ba ku manta ba, kwanan nan wani waɗansu sun kai hari, wasu ƴan ta'adda suka je suka buga bom a daidai gaban a bayan masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, daidai inda ake parking din jami'an tsaro, bom fa, aka kashe mutum biyar suka yi rauni, wai sun zo jihadi ne aina a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma irin wannan rashin hankali har yanzu yana faruwa, sai ka je an zo da bomb sai a tayar a cikin masallaci, an zo jihadi ne. Ka rika jin irin wannan a Afghanistan, ka ji irin wannan a Pakistan, ka ji irin wannan a Somalia, yanzu ka zo ka jijji shi a Nigeria, amma alhamdulillah da yardar Allah ya zama khabaru kana. Wannan shine mana'a masajidallahi an yuzkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha, mutumin da zai yi aikin da zai sa a rusa masallaci ko a rusa masallata. Wannan aya tana da matsaloli da yawa, in muka ce za mu yi ta janta ba za mu kare ba. matsalar da zamu fada yanzu wanda da shi zamu karkare shine mu sani da cewa alkawarin Allah ne cewa sunnar Allah ce kauniya Allah ya alkawarin kare masallatai da wurin bauta ba za a ce a rasa a daina bautar Allah gaba ɗaya ba amma daidai kuma masallatai Allah ya dora wa musulmi su su yi kokarin su kare masallatansu kar su bari a rusa saboda in dai suka bari to su waɗancan ba za a rasa su yi abinda ayar tace za a yi ba shine su kawo hari akan su rusa amma Allah ya ce ulaika ma kana lahum an yadkhuluha kar ku bar su la tumakkinuhum an yadkhuluha kar ku bar su su iso masallatan in dai za su zo sai dai in akame ko makaskanta inda ba za su iya ta'addanci ba amma duk wanda zai ta'addanci kar a bar shi ya zo kusa da masallaci sai zama idan aka bari za a iya haka kenan mafi munin abinda za a gani a tarihin musulunci shine a ƙarshen zamani inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin yana cikin sahih al-Bukhari da Muslim cewa wani da ake ce masa dussuwaiqataini daga Habasha zai zo ya rusa ɗakin Ka'aba gaba ɗaya ɗakin Ka'aba kwata-kwata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka anni anzuru ilaihi al-a yace kai ka ce yanzu ina ganin sa ya dauke wani abun sa dan sauran blo-blo din da bai rushe ba ma yana ture shi yace sai ya kwance ɗakin Ka'aba iraban iraban tubali tubali haka zai rugurugu da shi ya sauka ƙasa yace farko sai ya sa an cire masa wannan rigar tasa sannan ya sa a fasa shi sannan ya sa a ɗebi zinariyar da take karkashi din nan ya ɗiba duka ya tafi da shi yace summa la yu'ammaru ba'dahu abada daga nan kuma an yi rushewa wa ɗakin Ka'aba na ƙarshe kenan ba za a saki gina shi ba har abada wannan labari daga babban tushe yazo don haka wannan labari ba tatsuniya bace a ƙarshen zamani za a yi lokacin da wani zai kawo hari kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce minal habasha daga afirka zai zo daga nan yankin afirka zai zo har ɗakin Ka'aba zai kai hari yanda da Abraha ya tashi kai hari daga nan afirka daga habasha ya je ya rusa ɗakin Ka'aba bai samu dama ba ko to za a samu daga cikin jikokinsa kuma wani zai kai hari ya tafi har can ya kashe mutane sannan ya sa a rusa ɗakin Ka'aba kuma shikenan an masa rusawa na ƙarshe daga nan kuma sai harkokin tashin duniya Allah kar ya nuna mana wannan musiba to daga cikin abubuwan da malamai suke cewa yake haramta da yake nuna alamar rusa masallaci ma'anawiyan shine duk wanda ya cancanta ya sallah kar a hana shi yin sallah malamai suka ce Imam al-Qurtubi yace har da mace idan tace za ta je masallaci idan ka hana ta zuwa kai mimman mana a masajidallahi an yuzkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha yace ka hana a ambaci Allah a masallacin Allah idan matarka tace za ta je masallaci kar ka hana ta hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Umar yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tamna'u ima Allah masajid Allah kar ku hana bayin Allah mata su je ɗakin ubangijin su masallaci wa buyutuhunna khairul lahunna amma fa su yi sallah a gida shi yafi musu alheri amma in sun matsa sai sun je ka bar su su je masallaci ne alheri kun ji da kyau kar wani daga cikin ku dan zafin kai ya hana matarsa zuwa masallaci in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Umar Abdullahi dan Umar yake faɗa wannan sai ɗansa Bilal sai ce kai yanzu mata yanda suka baci ai da kenan yanzu kan ba za mu bar su su je ba wallahi jam mu bude kofa ai ta bala'i matan sai Abdullahi Umar yace kai nace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai kuma kake sa baki suka ce ya masa zagin da ba a taba jin sa yayi irin wannan zagin ba yace kuma da yardar Allah ba zan sake maka magana ba har in mutu kuma har ya mutu bai sake masa magana ba don haka in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ka hana ta zuwa masallaci to kar ka hana ta shi yasa wani sahabi da yaje annabi ya faɗi wannan matansa ta ji kullum tana da son zuwa masallaci shi kuma baya so ta je ya ce mata annabi ya ce yi a masal a gida yafi fa ta ce oho dai amma ya ce ai kar ka hana ni sai bar ta sai da ta je masallaci dama unguwansu can nesa ne sai da ya bar ta dama sallar isha suke zuwa ta zo za ta koma sai ya sa kayan 'yan tashi ya yi kama da fatalwa sai ya riga ta zuwa gida tana zuwa kofar gida he fito mata o zai kama ta tai ihu kuma ba kuwa ungwan ya sace kama ta ri tai ihu tai gudun da kyarta sha sai ya bata sai ta zo ta shiga gida sai koma da ya gama hira ya dawo tace can mai gida gari ya baci yace me ya faru tace gwaigwai zai kama ni to baki kira ni ba tace nayi nayi ba kowa a wurin shine washe gari yace zo mu je masallaci tace wane ni kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kar ya hana doka bi hana ba amma ita da kanta ta hana kanta haka za ku yi mata ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين وإنما بيداتي با أباسو داماسو شغم سنلاتي سيدي مسؤولتا وإنما معلمي سكتي يانونا شوى دوك واندكو كغينا دبارازنا أكام مسلاتي كوكامش كسورة تدش وانا أيكي يان آغجي كنو جسا دوم مسلاتان آل سنة راق سنة دي يان آغجي زراتا masu fushi da fushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya taba sunna zaka ga sun kama shi shi yasa a wurare da yawa zaka ga a sanadiyar irin hare-hare nan da ta'addanci sai kaga galibi ɗan agaji za su iya su sadaukar da ransu su je su kama mutum in yaso bomb din ya tashi da su akan ya taba musulmi to kuma irin su da za su yi check-in a hanya sai ka kunga komai ya daidai kafin ka shigo dole ka ba su hadin kai saboda in kai girgir ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa qa'idin yanzu na su nuna maka cewa zaka yi kuskure kuma duk abin da zaka yi wanda zai sa masallaci ya samu tsari mai kyau idan kai kana da ladar da Allah madaukakin sarki yace inna ma ya'muru masajidallahi man amana billah duk wanda yake taimakawa akan araya masallaci a tsare masallaci a sa masallaci ya zama yana da tsari a sa masallaci ya zama yana da tsafta kaga wannan an taimaka wajen rayawa waɗancan kuma kishiyarsa suna taimaka wajen rusawa ana fahimta sannan kuma da Allah madaukakin sarki yace ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifina lahum fid dunya khizi duk wanda aikin sa shine ya jawo matsala akan inda za a bauta wa Allah wallahi sai Allah ya wulakanta shi a duniya ulaika lahum fid dunya khizi waɗannan anan duniya ulaika lahum khizyun fid dunya suna da wulakanci a duniya sannan a lahira kuma za su kamu da azaba to amma sai dai wanda ya tuba ya gyara aikin sa to Allah madaukakin sarki mai karban tuba ne abinda zan faɗa na ƙarshe shine idan ya zama akwai maslaha ana iya rusa masallaci an gina masallaci akan titi gwamnati tazo za ta yi hanya na kowa da kowa to ana iya rusa masallacin ko a dauki wani bangaren sa sai a ce a maida ku gefe wannan hanyar ta kowa da kowa ce ta musulmi da wanda ba musulmi ba shi yasa masallaci kuma bai halatta kai kuma ka yi shi a inda zai cutar da mutane ba ko ku zo kuna sahu ku cike inda mutane za su wuce wannan masallacin haƙƙin ku yi sallah naku ne amma haƙƙin ku yi sallan nan na jam'in nan bai hau kan mace ba bai hau kan karamin yaro ba bai hau kan matafiyi ba ballantana wanda ba musulmi ba kar ku hana su hanya da za su wuce don haka idan gwamnati ta sa a sa jami'an tsaro su hana ku yin sallah a daidai nan don kar ku hana wucewa kar ka ja wannan ayar ayar sai dai ta yi aiki a kanka ba za ta yi aiki a kan jami'in tsaro ba sannan idan gwamnati ta ce za ta daga masallaci saboda a yi wani abu wanda shi na kowa da kowa ne ko kuma wani yayi masallaci na tsokana ga masallaci ne shi kuma sai gina wani a gabda nan sai ka ce a rusa wannan maslaha ce ya halatta dukkan malamai sun yi ittifaki anan zaka maganar kar a rusa masallaci ba kowane irin masallaci ba irin masallacin da ya dace da sunna irin masallacin da ya dace da shari'a shine wanda Allah yake magana akan sa amma masallacin da bai dace da shari'a ba annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya tabbata aka rusa irin masallacin da munafikai suka gina wanda suka gina domin su raba kan musulmi to sai Allah madaukakin sarki yace irin wannan masallaci la taqum fihi abada kar kai sallah ciki kuma a rusa shi kuma karshe rusa shi akai don haka akwai masallacin da wajibi ne ma a rusa shi don haka wannan aya ba za ta yi aiki akan su ba abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh